Mai sauraro, assalamu alaikum. Mun taba samun dani da mijina kafin yi aure. Za mu bambanta shi da sauran ƴaƴan da muka samu bayan aure? Me ya ma'anar suna Musaddiq, Rukana da kuma Sauban? Akwai alaka tsakanin zuwan Dujjal da kuma kaɗe-kaɗen da muke fama da su a halin yanzu?
Mata za a zo suna wata irin rawa, wasu ma kamar tsirara suke, da irin shigar da maza suke shigar mahaukata. Kaga wando wani iri, kaga riga wata iri, kaga hula wata iri. Kayan kiɗan da kayan rawan da yadda ake rawan sai ka ce bugaggun waɗanda aljani ya bige.
Wasu kenan daga cikin tambayoyin da insha Allah za a ji amsoshinsu a cikin shirin tambaya mabuɗin ilimi na wannan lokacin. Sunana Hadid Ja'far Madobi, kamar kullum Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ke amsa tambayoyin.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
To kamar yadda muka saba, malam zai fara da yi mana bayani a game da alamomin tashin alkiyama, kamar yadda suka zo a cikin littafin Nihayatul Alam, inda a yau za mu saurari bayani akan alama ta 97, wani zamani da zai zo, ko dai ka zama fajiri ko a riƙa kiranka ba gidaje.
Da sunan Allah mai rahama mai jinƙai, salati da ɗaukaka da aminci marasa iyaka su tabbata. Bisa shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da iyalansa da sahabbansa baki ɗaya. Abu Hurairah ta Allah ya ƙara masa yadda ya rawaito hadisi wanda Imam Ahmad da Abu Ya'la suka rawaito shi daga Abu Hurairah ta Allah ya ƙara masa yadda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya'ti 'alan nasu zamanun yukhayyaru fihi ar-rajulu bainal 'ajzi wal fujuri faman adraka zalika az-zaman falyakhtar al-'ajza an al-fujuri. Yace zamani zai zo wa mutane wanda za a ba mutun zabi, ko dai ya zama ba gidaje gajiyayye ko kuma ya zama fajiri. Wanda ya tsinci kansa a wannan zamani, to ya zaɓi ya zama ba gidaje ɗin da ya zama fajiri. Wato za a yaɗa fajirci a cikin jama'a zai yawa, fasikanci da fitsara zai yawa. In ba ka irin wannan fitsarar, sai a dinga kallonka kamar ba ka waye ba, kamar kai irin na da ne, kamar kai ba ka fahimci zamani ba, kamar kai aka ji ana kai kamar ba wayayye ba. In ana wata tsiyar ka zo ka gan shi fa bai waye ba, sai ya ɗauki wannan fa a matsayin zamani ne ya zo da abin fa. In an ga mace mai kunya a dinga kikin fiye jin kunya, ko mace ta yi shiga ta mutunci a dinga ke da Allah haka kika ga ana yin shiga. Wannan ai shiga tsofaffi ce, ai a musulunci a imani a zuciya yake, tsoron Allah a zuciya yake. To wa zai ganki ya aure ki ma da irin wannan shigar? Sai dole sai kin bayyana tsiraicinki, sai kin yi shafe-shafe da sauran abubuwa. A dinga wa mace nasiha akan abin da zai barar da ita. Haka nan matashi ne a unguwarsu, kowa ya yi aski irin na 'yan bal da 'yan rawa da 'yan kokawa, ya zazzane jikinsa, wani bai ba, ko ya yi wata irin shiga ta fitsara wani ba ya yi, sai a dinga ganin wanda ba ya yi ɗin kamar bai waye ba. Haka nan za a yi aure, aka ce a gayyato malami a yi wa'azi, a yi kiɗan ƙwarya da shantu a cikin gida mata kawai, kamar yadda yake a shari'a, sai su ce ai wannan ba wayewa ba ce. Ai wayewa yanzu shi ne a ɗauko makaɗa da dije-dije a zo a cashi rawa, rawan ma ango da amarya bayan sun yi rawa, a ce ita ma babar yarinyar da babar yaron su ma su zo su yi rawa. In ma akwai kakanni a ce su ma su zo su yi rawa. Ai ta kaɗe-kaɗe da rairaye ana kaɗe kalin batsa, kuma a ce mijin ya taso da matar a gaban jama'a su ba juna wani abu sannan su yi wa juna kiss. Dufa gaban iyayensu suna kallo. To kaga wanda bai yi wannan ba a wajen aurensa, sai a ce ai wannan shi bai waye ba. Saboda haka an ɗauka wai saɓan Allah da fita daga shari'a da kaucewa ƙa'ida ta musulunci, wai shi aka fassara a matsayin wayewa. To wannan wayewa ko Allah wadaran wayewar da za ta sa ka rabu da Allah, ka rasa albarka, ka faɗa cikin fajirai da fasikai, wai kuma kana fassara wannan a matsayin shi ne cigaba. Cigaba ka zama mutumin kirki, ka zama mai hankali, ka riƙe addininka, ka kyautata rayuwarka, duk abin da ka san zai jawo maka fushin Allah, ko ya jawo maka azabar Allah, ko ya jawo maka rashin albarka, kai ƙoƙari ka kiyaye shi. Wannan shi ne wayewa. Ka yi karatunka na addini, ka yi karatunka na zamani, kana da sana'a, kana da aikin yi, ba ka aikata fajirci, Allah ya tsare ka. Wannan shi ne wayewa. amma yanzu an dauka wayewa shine gurgurdan yadda kai nisa da addinin ka, kai nisa da al'adar ka, kai nisa da kunya, ka zama fitsararre, ka zama mara mutunci, to gurgurdan yadda kuma ɗan zamani suke ganin ka a matsayin wayayye wanda ya ci gaba. Saboda haka Annabi ya faɗi wannan cewa zamani zai zo da za a dinga fassara fasikanci da wayewa, ana fassara riko da addini da kuma halaye nagari da al'ada mai kyau, ana fassara ta a matsayin kuma ci baya. To ƙara ka ci bayan ka rike abu mai kyau da ka ci gaba mai haƙar rijiya yana ƙara haƙa, yana ƙara zurfi a ciki.
Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da yi masa da'a, amin summa amin. Yanzu kuma za mu shiga fagen amsa tambayoyi, inda za mu fara da tambayar da ta fito daga Sagiru Taylor Dausayi da ke Gezawa a jihar Kano, da yake so ya san akaramu kalla menene alaƙar zuwan Dujjal da kuma kaɗe-kaɗen da muke fama da su a halin yanzu.
To harkar kaɗe-kaɗe da raye-raye da waƙe-waƙe na rashin tarbiyya kullun ƙaruwa suke yi, hanyoyin yin su ƙaruwa yake yi, yaɗa su ake yi, kuma wannan duk alama ce ta tashin alƙiyama, cewa za a yi nisa da abubuwa masu kyau, za a yi nisa da wa'azuzzuka da karatuttuka da waƙoƙin ma waɗanda musulunci ya yarda a yi na hankali na nutsuwa, duk za a daina yin shi, za a koma har masu wa'azi suna yi ma har su gaji. To wannan ɓangaren ai alama ce da yamma ta bayyanar Dujjal, tunda mutane sun zama yanzu ka ga yadda ake rawa da yadda ake kiɗan da irin shigar da ake yi da irin matasan da suke da irin lafazan da ake faɗa, yadda ake nuna su, ai kanka ka san cewa babu hankali, babu nutsuwa a cikin wannan al'amari. Mata za a zo suna wata irin rawa, wasu ma kamar tsirara suke da irin shigar da maza suke, shigar mahaukata, ka ga wando wani iri, ka ga riga wata iri, ka ga hula wata iri, kayan kiɗan da kayan rawan da yadda ake rawan da kalmomin da ake faɗa da sigar da ake faɗa su da yadda ake yi da jiki, sai ka ce bugaggun waɗanda aljani ya bige. To duk ka ga waɗannan al'amari sai da gari ka san wannan abin da ya alama ce ta tashin alkiyama, ba a kamo hanya mai kyau ba. Kuma Dujjal dama ai zai zo da fitintunu ne, babban fitina shine shi da zai yi da abashi Allah ne, kuma kaga wanda za su yarda da shi ai masu raunin imani, wanda kuma suke da raunin imani su ne waɗanda ai ba su riƙe musulunci da kyau ba, tunda imani yana ƙaruwa ne da ƙaruwa aiki mai kyau, yana raguwa da saɓan Allah. To kaga tunda saɓan Allah ne yake rage imani, yake salantar da imani, yake marasar da imani, to kuma kaga waɗannan kaɗe-kaɗe da raye-raye da waƙe-waƙe na fajirci ai su ne suke shiga zukatan mutane su raba su da wato koyarwa ta addini da kuma koyarwa ta al'ada mai kyau. Saboda haka sai a wayi gari wannan al'amarin ya shiga zukatan matasa, ya ɗauke musu hankali. To in Dujjal ya zo kuma da ya kira waɗannan irin mutanen su ne za su fara goya masa baya.
Wannan ya ce don Allah ka ja hankalin ma'aikatan local government, waɗansu da yawa ba sa zuwa aiki, masu zuwan kuma da yawa ba sa zuwa a kan kari.
To rashin zuwa aiki ko rashin bin ƙa'idodin aiki wanda mutum ya cike ya yadda ya amince aka ɗauke shi aiki kuma ake bashi albashi akan haka, wannan abu ne da ya zama ruwan dare. Ba iya wato hukumar local government ce take fama da wannan matsalar ba, a gwamnatin tarayya akwai, a gwamnatin jiha akwai, a gwamnatin local government akwai. Wannan ɓangarori guda uku duk suna fama da matsaloli guda uku. Matsala ta farko shine matsalar ma'aikatan bogi, matsala ta biyu rashin ƙwararrun ma'aikata, matsala ta uku shine rashin zuwa aiki a kan lokaci da kuma in an je ba za a tsaya a yi aikin mai inganci ba. So wannan matsala guda uku ana fama da ita, kuma gwamnoni a jihohinsu da gwamnatin federal government a matakinta na federal government da local government suna kokarin tsarkake irin waɗannan abubuwa. To amma ana shan wahala, wahalar da ake sha shine mutane sun saba da wani yanayi wanda kawai a hanya za ka ga ana sai da offer. Akwai wata mata da ta taɓa zuwa ta yi tambaya, cewa ita ba zawara ce, aurenta ya mutu, tana zaune a gida ba ta samu miji ba, kawai sau ne ya zo ce mata ga offer ya samu mata ta aiki. Ta ce ta ani ban yi karatu ba, ya ce ki je ki aro takardun wasu ki cike, kawai da ai albashin ake so a dinga baki kawai, ki je kawai da aka ci je kawai ki samu takardu. Ta je ta samu takardu kuma an ɗauke ta aikin, kuma tana zuwa aikin ko bata iya aikin ba, kuma sannan kuma ana bata kuɗi. To kaga irin wannan wanda ya bayyana fa kenan, har tayi tambaya saboda imaninta ya kai tayi tambayar. To irin waɗannan abubuwa suna nan da yawa, saboda haka ya kamata mu san amana ne wannan kuɗi da ake ɗauka ake bayarwa,
kuma san amana ne aikin da aka dora mana sanan mu yi wa al'umman nan ta mu aiki na kwarai domin kanka kake kashewa
gaskiya
domin yankin ka ne al'umman ka ce in baka tsaya kai aiki na garin nan ba kaga kai cuta so uku na farko ko kai kwararre ne ko ba kai kwararre bane baka dai nuna aikin aikace ba na biyu baka yi aikin ba na uku rashin aikin kuma zai haifar da wasu matsaloli masu tarin yawa waɗanda za su koma har cikin gidanka sannan gashi an dauki kudin al'umma an baka ko baka yi aikin da zaka cancanci cin wannan kudi ba kaga ana ta cin wuta balbal kenan haka zaka ya kamata mu akan mu nasiha kuma gwamnati ta sa ido sosai akan wannan bangare domin a ƙara inganta aiki
haka karamukalla wannan tace sun taba samun da ita da mijinta kafin su aure bayan sun yi auren kuma yanzu shi ma sun kuma samu waɗansu ƴaƴan tace to shi wancan dan da suka fara samu kafin su aure za su ware shi ne ko koya za su yi masa
to dan da aka haifa kafin ai aure da dan da aka haifa bayan an yi aure suna da bambanci a wajen haƙoƙin su da yadda za a zauna da su bambancin su malamai sun kasa su kashi uku kashi na farko shi wannan ɗa da aka haifa kafin ai aure wato ba ɗa ne na shari'a ba duk da shi bai yi laifi ba bai saba Allah ba bai ce a saba Allah ba bai goyi bayan saban Allah ba shi akan kansa ba shi da wani hukunci da shari'a ta ce a yi masa dan da yayi laifi ko da sai shari'a ta faɗi me za a yi masa tunda shari'a in kai laifi za ta ce ko a yi maka bulala ko a daure ka ko a yi maka kaza amma shi babu wani hukunci da shari'a ta yi a kansa dan haka shi bai yi laifi ba tunda bai yi laifi ba to kaga bai kamata na farko a kashe shi ko a wurgar da shi ko a watsar da shi ko a tozar tashi ko a kula da rayuwarsa ko kuma a zo ana jifansa da munanan abubuwa ba iyayen su ya kamata a jefa da wannan wata mata ta aikata zina a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to tace ya rasulullah nayi zina ka tsarkake ni manzon Allah ya ga tana da ciki yace to je kike haihu mana ta je ta haihu ta dawo annabi yace to ki je ki shayar mana ta je ta shayar ta dawo yace to ki nemo wanda zai rike shi tukunna sai wani sahabi ya daga hannu yace ni a bani shi zan rike shi ya karba ya ci gaba da rike shi ya koya ma ilimi ya koya ma tarbiya tarihin sa yana nan a cikin littattafan musulunci to saboda haka ta wannan bangaren kenan da haka dole a rike shi dole a kula da shi dole a bashi haƙƙin sa dole kuma a kula da tarbiyar sa kuma a kiyaye cin mutuncin sa da tozarta shi ta bangaren abin da ya shafi hukunce hukunce na shari'a kuma da ya shafe shi kai tsaye kaga babu gado tsakanin sa da wannan mahaifin amma yana da gado tsakanin sa da wannan mahaifiyar tunda babu gado tsakanin su kaga zai iya masa wasiya yace in na mutu a raba dukiya ta uku a bashi kaso daya sannan zai iya rike shi ruko na wato kamar kace kafala kamar wato ya zama ya rike shi a matsayin reno da tarbiya ya rike shi a matsayin reno da tarbiya kuma ya wasiya a dauki wani abu daga cikin kudin sa a bashi tunda an zo raban gado shi ba za a saka shi ba kaga nan an rike shi ruko na reno sannan kuma an bashi kudi ta hanyar wasiya to kaga an kare shi shine bambancin amma mahaifiyar ita zai iya cin gadanta zai iya tarayya da waɗannan ƴaƴan wajen cin gadan mahaifiyarsu amma ba zai tarayya da su wajen cin gadan babansu ba don haka sai baban ya wasiya cewa a bashi wani kaso a cikin dukiyarsa wataƙila kasan da zai wasiya a bashi ma ya fi nasu yawa domin wanda ya wasiya ya ce a ɗau ɗaya bisa uku a cikin dukiyarsa shari'a ta ce a zartar da wannan wasiya mai yiwuwa kuma ɗaya bisa uku nan ma ya fi ragowar dukiyar saboda haka in bai yi wasiya ba kuwa in an zo raban gado alƙalai ba za su bashi ba domin mazhabobin mu Shafi'iyya Malikiyya Hanbaliyya Hanafiyya duk sun tafi akan cewa ba a ba wa ɗan shege gado saboda hadisin da suke fassarawa na alwaladu lil firash walil ahir al hajar wato ɗa shine wanda matarka ta haifa ko baiwarka shine ɗanka firashi anan yana nufin matarka ko baiwarka to wanda ta haifa maka shine ɗanka ne kai ne matar kai mai baiwar abinda ta haifa ɗanka ne shi ku ahir wanda yake mazinaci hajaru hajaru anan an fassara shi da ma'ana aje a jefe shi ko kuma a tsare shi ba zai shiga cikin masu abin nan ba to kaga na farko ba a tozar tashi ba an masa kikkiawar riko na biyu ba a tozar tashi ba an yi wasiya da a ɗauki wani abacin kuɗi a bashi so kuma sai a duba hukunce hukunce ragowa da suka bambanta abinda za a yi masa da wanda ba za a yi masa ba ko wani malami yanzu ya wallafa littafi mujalladi guda sumansa ahkamu auladiz zina fil islam hukunce hukunce ya kawo matsaloli kusan 27 da suka shafi makomar dan da an riga tunda zina haramun ce kuma sai aka saba wa Allah aka yi ta to tunda an yi ta kaga dole a karbi kuncanta da kuma abin da za ta zo da shi
haka ne akram kallah menene ma'anar suna musaddiq da rukana da kuma sauban
to musaddiq dai kaga daga sidiku ne ko daga sadaka ne ko daga sadiq ne saboda haka wannan suna ne mai gaskatawa kenan mufa'il musaddiq mai gaskatawa kaga wannan suna ne da aka tsago shi daga sadaka ko sidiq to sannan kuma na biyu rukana wani mutum ne kakkarfan mutum a zamanin annabi aka yi shi daga baya musulunta har akwai fatawa da ake ginawa akan maganan saki fatawar tasa ce dan kokawa ne yazo yace ya rasulullah ni zan musulunta amma fa sai an samu wanda ya kayar da ni saboda ni kakkarfa ne wato na fi son ga an kada ni tukunna kamar yadda yazo a cikin ashifa annabi sallallahu alaihi wasallama yace to sai dai ni mu yi kokawar da kai suka yi kokawa annabi ya kada shi har sau uku yana nan a cikin littafin hadisi da kuma littafin ashifa ya kawo wannan da yake bayani akan karfi da Allah ya ba annabi na jiki bayan karfi na imani da kyan hali da kyan sifa
sallallahu
alaihi wasallam so ya musulunta daga baya saboda haka kaga mutun ya ga dama sa sunan sa kaga ai ba mumuna bane tunda baya cikin sunayen da annabi ya canza haka nan sauban shi ma akwai suna daga cikin tabi'ai wanda ake kira su sauban shi ma ko ba mumunan suna bane in an sa babu wani abu
masha Allah akramukallah menene hukuncin mijin da sai matarsa ta yi ta roƙonsa sannan yayi mu'amalar aure da ita wai sai ya ce ta rika hadawa da azumi
to na farko ana samun bambanci na bukata tsakanin namiji da mace wani shi mai karancin bukata ne ita ko matar mai bukata ce da yawa har a wayi gari namijin ba zai iya biya wa matar nan bukatar ta a yadda take bukata ba so kaga wannan ana cutuwa haka kuma ana samun shi ma namijin wataran yana da bukata mai yawa matar tana da karancin bukata sai a wayi gari ba za ta iya biya masa bukatarsa ba a yadda yake bukata to an samu irin wannan matsala to dole sai an yi bincike kuma an hada da likitoci domin in ba haka ba dai zai dinga kwaruwa kuma wannan yana daga cikin abin da yake shigar da harka fasikanci da kwartanci a cikin harka aure idan namiji ya ga baya gamsuwa da matarsa kuma ba shi da dama da zai kara aure wani sai ya bude wa kofarsa kansa ta fasikanci ko kuma mace ita ma ta ga ba mijinta baya iya gamsar da ita saboda haka in ba ta da tsoron Allah da imani sai ta bude wa kanta kofar fasikanci domin ba abu ne da ake yawan fada ba da wuya mace ta je gida ta ce mijinta baya gamsar da ita da wuya mutum ya zo fito karara ya ga matarsa cewa shi baya gamsuwa saboda haka sai a wayi gari ɗaya yana cutuwa kuma abin kunya ne a fito a faɗi irin wannan al'amari sai a zauna a haka karshe shedan ya zo ya ba ɗaya shawara mummuna yana biya kansa bukata ta mummuna hanya saboda haka in har an wayi gari cewa kina da bukata mai yawa mijinki ko ba shi da irin wannan bukatar to kin ga akwai matsala amma idan kaurace miki ya kwata-kwata to wannan shine akwai zalunci amma idan misali ke kullum mai bukata ce sai kun yi mu'amala aure kullum shi kuma ba zai iya mu'amalar nan ta aure ba fiye da sau daya a kullum ko kuma sau daya a kwana biyu ko a kwana uku ko a kwana hudu ko ma a sati wani ma a wata wani ma sai wata biyu to kaga shi bai da sha'awa ke yana da karancin sha'awa ita ko matar tana da sha'awa mai yawa saboda haka zai ga cewa kullum duk sanda kika neme shi kamar kina takura shi yana yin abinda baya sha'awa ko abin da zai cutar da lafiyarsa to zama za ku yi ku tattauna ku ga menene ya kamata ku yi wajen warware wannan matsala cikin hikima da tattaunawa da kuma nemo mafita ta neman taimako daga ƙwararrun masana waɗanda za su ba ku shawara abin da za ku yi ba tare da ana samun matsala ba
malam menene hukuncin wasan jika da kaka da kuma wasan kanan miji
na farko shi wasan jika da kaka akwai wasan amma ba yadda muke yin sa ba wato ka dauki jikanka a matsayin kamar danka kuma ka dinga jansa a jiki wannan abu ne da annabi sallallahu alaihi wasallama yana yi ma Hassan da Husaini wata rana annabi yana kan minbari sai ya hango Hassan da Husaini sun taho cikin wasu kaya kyawawa haka masu ruwan ja sai annabi ya sako daga kan minbari ya zo ya dauke su ya rungume su ya hau da su kan minbari sai ce Allah yayi gaskiya da yace innama amwalukum wa auladukum fitna yace kaga na hango yaran nan sun sha kwalliya ya kasa hakuri gashi gudu ba yake yi ran juma'a yace amma na kasa hakuri sai da na sauka na je na dauko su tukunna sannan kuma akwai lokacin da annabi ya sujjada Hassan da Hussein suka hau bayan sa suka zauna akan bayan annabi bai dago daga sujjadan nan ba ya ƙara tsawanta ya dade yana sujjada har sahabbai suka ga cewa ai annabi baya irin wannan dogon sujjada haka sai wani ya dago ya ga wai me yake faruwa ne sai ga Hassan da Hussein ne suka hau bayan annabi sallallahu alaihi wasallama suna yin wasa shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yake dagowa saboda in ya dago za su iya faduwa har sai da yaran suka gaji da kansu suka sauka dan kashin kansu sannan annabi ya dago ya cika sallar sa sai iwayoyo icewa sahabbai kada ku ga mun tsawaita sujjada dazu ƴaƴana ne suka hau bayana suna wasa ni kuma na ga bazan iya ture su ba shine na hakura har sai da suka gama wasan su suka sauka da kashin kansu sannan na dago kuma yakan dora wannan akan cinya dora wannan akan cinya ya rungume su yana musu addu'a yana cewa wannan addu'a da nake muku irin ta annabi Ibrahim yake yi wa ƴaƴansa yana cewa wa'izu kuma bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma to kaga wannan abu ne mai kyau ka ja jikokinka a jiki ka kuma dinga kyautata musu har su kaurace ka su soka amma irin wanda ake cewa mata ta nabiya sadaki wannan kuskure ne domin ita ƴarka in ta haifi ƴa wato jikaka kenan wannan jikan matsayin su ɗaya da wannan ƴar taka yadda ba za ka ce wa ƴarka matarka ba haka ba za ka ce wa jikaka matarka ba irin wannan wasan kuskure ne saboda haka cewa na biya kuɗin aure ni duk ana yi ka sani to wannan shine kuskuren da za a gyara amma dai mutum ya ja jikokinsa a jiki ya dinga tattaunawa da su yana musu wasan da za su ji daɗi ga kakansu saboda bambancin shekarun yayi nisa wannan babu laifi a shari'a amma wasan aure tsakanin jika da kaka wannan shine wato ya saba shari'a domin baka wasan aure da ƴarka haka to kuma za kai da jikaka ba
wasan kanin miji kuma fa
shi wasan kanin miji wannan gaba ɗaya dama haramun ne domin shi kanin miji bai da wata alaka da matarka hace alaka ta mutunci ya mutunta ta ya darasta ka ya darasta ta a matsayin matawansa amma yazo yana ce mata matarsa haka ga ana kokawa ana cin kwala ana taba jiki ana fadar kalmomi sai ka ba mu kudin kitso ko kaza wannan kuskure ne ya saba shari'a kwata kwata ba shi da wata alaka da wannan matar din ba kawai ka aure ta ba kuma da zaka sake ta ma fa zai iya auren ta ko da kai baka aure ta ba shi zai iya auren ta ko in kuka rabu ko kada su zai iya auren ta so wannan abin da ake yi ya saba shari'a kuma ina ga yanzu wayewa ta kai an fara rage irin waɗannan wasan kanin miji din da ake yi wanda ya saba wa shari'a musulunci ya saba al'ada mai kyau
masha Allah wasu sauraron mu da amsar wannan tambayar muka zo ga ƙarshen shirin tambaya mabudin ilimi na wannan lokacin sai kuma lokaci na gaba in Allah ya so za ku ji mu dauke da wani sabon shirin kafin sannan anan muke sallama da malam assalamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
a madadin sashen addinin musulunci na wannan gidan radio da ke kawo muku shirin da kuma Alhaji Kabiru Sani Kwangila ya kasai Allah ya saka masa da alkhairi da yake daukar nauyin kawo muku da dukkan masu yin hidima domin samun nasarar gabatar da shirin Habib Ja'far Madobe nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah
Nuru adina, Muhammad adina, Nuru adina, min Mekka hadi nuru, sota fil nabi.